الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai ga watan al-Muharram shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine kuma ya dace da 27 ga watan 9 shekara ta 2018 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka Riyadus Salihin wanda babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi wallafa Allah ya ji dan malamin rahama a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babi na 107 a cikin kitabul adab yau kuma insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin babi na 108 babu karahiyatil akli shay'an babin da zai bayani game da karhancin cin abinci muttaki'an a kishigide hadisi na farko عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا وأنا ديسي أنكر قشدك أبي جحيفة وأنا سكونا سنك سكاشيني وهب ابن عبد الله يبدأ الله تكارك بتعقريش يتي manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la akulu muttaki'an ba na cin wani abinci alhali ina cikin halin kishingida ina kishingide rawahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi qala al-khattabi babban malami imam al-khattabi yace al-muttaki'u huna anan wanda ake nufi da wanda yake a kishingide shine huwa al-jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu shine mutumin da yake zaune ya dogara a bisa wata shimfida a ƙarƙashin sa aka ce wita shine wani abin da yake shimfida mai tudu haka to mutumin da ya zauna ya dora ta ƙarƙashin sa domin ya dogara da ita qala ya kuma ce wa arada annahu la yaq'udu 'ala al-wata wal wasa'id ka fi'li man yurid al-ikthar min at-ta'am annab tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi nufin alla yaq'udu 'ala al-wata kada ya zauna akan wata shimfida wal wasa'id ko kuma wasu fulunnuka masu taushi wadanda suke da tudu ka fi'li man yurid al-ikthar min at-ta'am kamar aikin mutumin da yake so ya ci abinci ya cika cikin sa bal yaqudu mustawfidan la mustawfi'an imam al-khattabi yace annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kan zauna ne ta hanyar matse jikin sa ba ta hanyar sakin jikin sa ba sai da idan ka matse jikinka to ba za ka cika cikin ka tabba amma an ka saki jikinka ba kai zaman dirshan za ka cika cikin ka cikin da koshin da zaka haye maka yawa wa yaqulu bulghatan yakan ci abinci ne gurgudan abinda zai toshe masa bukatarsa abinda ake nufi da bulghatan shine maki lisaddil haja abinda zai isa mutun ya toshe abinda yake tattare da shi na yunwa ko na bukatar abinci a lokacin in ka ci abinda zai tafiyar maka da wannan yunwar to shikenan sai ka tashi haka wannan shine irin cin abinci na manzon kira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam bale ce hada kalamul khattabi wannan shine zancan imam al-khattabi wa ashara ghayruhu wani daga cikin malamai wanda ba imam al-khattabi ba shi kuma yayi isharar da cewa abinda ake nufi da al-muttaqi'u ila anna al-muttaqi'a yace abinda ake nufi da al-muttaqi'u wanda yake shingida huwa al-ma'inu ala jambihi shine wanda ya karkata akan wani bangare na jikinsa ko dai dama ko na hagu wanda da an ce ki shingida galibi abinda zai fi kawo ka ulan miki wanda kuma wannan fassara ta biyu shine abinda ya fi dacewa ba na ka ce mutum ya ki shingida ne ake nufi da shi shine mutumin da ya kwanta akan hannunsa na dama ko kuma mutumin da ya kwanta akan hannunsa na hagu wannan shine mutum ya ki shingida ke to wannan fassara ta biyu ita ce ta fi dacewa da ma'anar hadisi malam yace wallahu a'lamu Allah subhanahu wataala shine mafi sani wannan hadisi yan uwa idan muka kalle shi da kyau zamu ga manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi yana ba sabon labari cewa shi baya cin abinci a kishigide to sai malamai suka ce annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi baya cin abinci a kishigide ne saboda wasu dalilai guda biyu dalili na farko dalili ne a da zai cutar da shi a lafiyarsa dalili na biyu dalili ne da yake a zai iya cutar da mutum a addininsa dalili na farko da zai iya cutar da mutum a lafiyarsa shine a idan mutum ya kwanta a gefansa na dama ko na hagu zai kasance majrat ta'am din inda abincin yake gudana ya shiga uwar hanji bai tsaya yadda yake can ba kamar lokacin da yake a zuri to haka zai kasance wani zan ya karkata wani zan kuma ya taso to hakan zai iya kasancewa la cutarwa ce a lafiyarsa a ɗabi'ance ya canza yanayin ɗabi'a ta cin abinci to sai kasance hakan zai iya cutar da shi hatta a lafiyarsa to saboda haka sai Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wannan abu na biyu shine cin abinci a kishingide abin da yake nuna takama da ji da isa da girman kai shi yasa kamar yadda hadisin da ya gabata na baya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa inna allaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anidan Allah madaukakin sarki ya sanya ni bawa ne ni mai karamci bawa ne ni amma mai karamci Allah bai sanya ni bawa mai jiji da kai takama ba Allah subhanahu wataala bai sanya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasance haka ba to shi sa dukkanin aikin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana nuna tawabu'u da kasa kasa da kai da nuna shi ba kowa bane abin da ya shafi mu'amalarsa ta tafiya cin abincinsa duk abin da yake ya shafi abinsa na yau da kullun za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana nuni ne cewa ayyukansa suna kubutar da shi da cikansa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata ko dai takama ko girman kai ko jiji da kai annabi baya yin haka shi sa mun karanta wancan sati da muka karatu cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zo na zai ci abinci ya yake muka ce irin zaman da ake so zaman raƙuli shi yake wani lokaci yakan sanya kafafuwansa a ƙasa sai ya zauna a kan mai digadigansa mun kwatanta wancan karan to kaga wannan zama kana ganin zaman ka san ba zama ne da mutum ya yi shi don ya yawaita abinci ba saboda galibi a ɗabi'a mutum yakan ci abinci mai ƙoshi idan ya samu balas haka ne galibi idan mutum ya samu balas a zamansa to shi ne yakan ci abinci ya ƙoshi amma idan mutum ya ɗan zauna a takure ko zaman alalla kalla bai masa daɗi ba to zaka ga baya samun dama ya ci abinci yadda ya kamata wani mutane kala kala ne wani ko a ya samu kansa zai ci abinci ya take shi amma dai galibi a ɗabi'a ta nuna cewa idan mutum bai samu zaman da yake so bai fiye cin abinci ya ƙoshi to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi zaman da yake a takure ta yadda ba zai cika cikinsa da abinci ya ƙoshi dan me saboda me duk lokacin da mutum ya cika cikinsa da abinci ya ƙoshi to abubuwa da yawa kuma zai kasa yi da mutum ya ci abinci ya ƙoshi da yawa sai kasala daga kasala sai me
sai bacci, daga bacci kuma abubuwa da yawa na alkhairi za su wuce ka, wanda kai a matsayinka na musulmi so ake dukkanin mintocin da za su zo su wuce maka akwai wani abu na alkhairi da ka ta daura yau ka wanda za ka yi. Babu laifi kai bacci ka huta dan ka sami isasshen lokacin da za ka yi aiki na ibada, amma ya kasance ɗabi'a ka koda yaushe bacci. To idan ka ga bacci za ka ga bacci a gaba insha Allahu ta'ala. Ina fata an fahimta. Amma malamai suka ce tare da haka wani lokaci kuma cin abincin a ƙoshi ba laifi ba ne. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya ƙarrara Anas ɗan Malik ko kuma Abu Huraira a kan haka. Mun karanta hadisin shi ma a baya, wata rana Abu Huraira ya fito ya kasance yunwa yake ji ba ta wasa ba. Suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mu je gidan wani, na san ba za mu rasa abin da za mu ci ba. Shi ma Annabi a lokacin yunwa yake ji. Suka tafi gidan ɗaya daga cikin mutanen Madina. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallama wannan mutumin ya fito. Manzon Allah ya ce masa gashi a ga abin da yake tafa da mu, wanda kai ɗauko ƙwarya wacce take akwai nono a cikinta ko madara, amma nono ko madarar bai fi shan mutum ɗaya ko mutum biyu ba. Idan manzon Allah ya sha, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Abu Huraira ya sha wannan madarar ta ƙare ke. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da Abu Huraira yi maza ka je akwai su wane da wane wajen mutum 80 ko abin da ya gama da ka duka kirawo me za su yi, zo su yi taraya da mu a cikin shan wannan nonon da bai fi ni da kai mu shanye shi ba gaba ɗaya. Abu Huraira ya ce a lokacin sai ya ji dai ba daɗi, amma ya za a yi tunda umarni nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da kai je kirawo sai ce ku to wanda manzon Allah yana kirawo, yana kirawo. To da kai aka tawo sai da suka zo aka zauna, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki wannan ƙwarya ta nono yayi addu'a a cikin ta da ya wusa ne albarka ya haɗu da wannan nono shikenan. Sai manzon Allah ya ba Abu Huraira ita ce rinka bar su ɗaya bayan ɗaya kana ba su. Abu Huraira ya rinka mika musu ɗaya bayan ɗaya, wannan ya sha ya sha ya sha ya karɓa ya mika wannan. Shi duk abin da yake ji a lokacin kansa yake ji tunda yunwa yake. To haka bai gushe ba yana mika musu ƙwaryar nonon nan suna sha, sai da kowa a cikin mutanen nan da kowa ya sha. Sannan sai Annabi ya ce sauran ni da kai Abu Huraira. Sai manzon Allah ya ce masa sha. Abu Huraira ya daga ƙwaryar nonon nan ya sha ya sha ya sha ya sha ya fito da ita. Manzon Allah ya ce ƙara, ya ƙara daga ƙwaryar nonon nan ya sha ya sha ya sha. Manzon Allah ya ce ƙara na ce ya sha ya sha. A ƙarshen sai ya ce ya Rasulullah wallahi yanzu babu inda wani abu zai iya shiga a cikin ciki na, ciki na ya cika ta. Sannan sai manzon Allah shi ma ya karɓa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sha sallallahu alaihi wasallam. To abin da nake so kai ku zuwa gare shi shine kun ga Abu Huraira yayi ne ya ci abinci yayi ne ya cika cikin sa ya koshi tab. Manzon Allah kuma bai ce masa kai haram ba Abu Huraira. Ina fata an fahimta. To shi yasa wani lokacin ka ci abincin ka koshi babu laifi, amma dai galibi abin da yake aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai fiye cin abinci ya koshi ba. Shi yasa ma yake cewa babu wata zaka mafi sharri da mutum zai cika ta kamar cikin sa. Sai manzon Allah ya ce idan ba makawa mutum sai ya ci abinci da yawa to ya kasa cikin sa gida nawa, gida uku. Kashi daya a bawa abinci, kashi daya a ba mai ruwa, kashi daya kuma a ba mai numfashin da mutum zai rinka shaka. Amma wani fa idan ya ci abinci ya koshi za ga ta numfashi da kare shi, za ga ya samu waje yayi flat numfashi ma da kare ke fitowa. To musulunci baya san irin wannan cin abinci. To haka dole ne mutum ya rinka sisaitawa kansa yadda zai ci abinci, ya kawar da yunwa da take cikin sa, amma kuma bai yi koshin da zai cutar da shi ba. Wannan shine abin da ya kamata mu dauka a cikin hadisin. Allah subhanahu wataala ya samu dace. حديث نجبا وأن أنس رضي الله عنه قال أنكر قولك أنس بن مالك يرد ألا تكار تبت أجريش يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا ناجم زن ألا إيراد أمنسي سكار تبت أجريش جالسا أزولي مقعيا يا زمن أبن زمن ذاك سوى زمن الإقعاء shine irin zaman da muka kwatanta a bisa zance mafi inganci. Wanne zama ne? Zaman da mutum zai zauna akan dunduniyarsa. An gane shi kuwa ko sai an kwatanta? Mala awal kwatanta shi mutum irin wannan zaman da mala awal shine zaman da ake yi. To sabu yake cewa ya gama zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a zaune yayi irin wannan zaman da mala awal ya kwatanta mana yanzu ya'kulu tamran yana cin dabino rawahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi malaki al-muqi abinda ake nufi da zaman a ce mutun yayi zaman al-iqa shine huwa alladhi yulsiqu al-yatahu bil ardi shine mutun ya dan fara mazaunan sa da kasa wayan sibu saqihi ya kuma kafa kowar kansa kaga ba irin wannan zaman da makwatanta malik ayar da malam ya fassara anan ko amma da zance mafi ingancin inda aka ce al-iqa saboda kowanne zama daga cikin guda biyun nan ana ce musu al-iqa daya annabi ya haramta yin sa a sallah daya kuma annabi ya haramta yin sa a sallah irin wannan wanda malam awwal ya kwatanta mana halakni zaka yin sa a sallah a tsakanin sujjada da sujjada babu da fi insha Allah ta'ala amma shi ɗayan shine wanda mutum zai zaunar da mazaunan sa duka guda biyun a ƙasa sannan ya lankwaso kafofuwan sa zaka kwatanta malam awwal ka gane shi ita irin wannan jama'a sai lamaka tanta mana yawwa an gani ko to shine irin wannan zaman shine wanda malai kama da annabi amma shi wannan zaman ba a yin sa a cikin sallah sannan kuma wanda hadisi yake nufi annabi ya yi shine irin wannan me yasa saboda wancan hadisi da makaranta a bai da kin nuna mana annabi ya irin wancan zaman irin wannan wanda aka tanta ni ina fata an fahimta to dai idan muka kalla hadisin da dama da kyau zamu ga abin da suke karantar da mu shine rashin zama zaman dirshin da mutum zai yi domin ya ci abinci domin hakan zai bayi ya cika cikin sa cikin kuma da zai zama masa mai mutuwar jiki da zai kasa yin ibada amma babu nafi idan ka zauna irin zaman da kake yi ne da kullum ka ci abinci abinda dai ba a so shine mutum yayi irin koshin da shari'a ta hana yin sa sannan za mu fahimci cewa ba daidai bane wasu daga wani daga cikin ayyukan da muke aikatawa shine cin abinci a kwance ko cin abinci a kishintaɗe wanda da yawa daga cikin musulmi mutum yana kwance an kawo masa cincin ko an kawo masa abinci yana ƙiba yana ci wannan ba daidai bane annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi sai la akulu mutaki'an bana cin abinci a kishintaɗe saboda tunda manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi baya yi kamar me ya kamata kai bai kamata kai ba ina fata an fahimta yawa shi sa malamai lafiya suke cewa hatta mutum ma yana cin abinci ya kwanta wannan abu ne da ke cutarwa a lafiya kwarai da gaske yana haifar da rashin lafiyoyi kala-kala daga ciki akwai irin sanya cikin mutum ya zama katoto mutum ya rinka yin katin ciki ɗaya daga cikin abin da ke jawo shine mutum yana cin abinci ya kwanta alal aqalla an fi so idan ka ci abinci da daddare kafin ka kwanta musamman mu irin abincin da muke ci abincin muke ci mai nauyi ba haka ba ne ko ne za mu zo mu ibe shi gashi nan ko tuwon masara ko tuwon dawa ko abin da ya kama da haka wanda su ka'ida masanan abinci suka ce an fi so da safe idan mutum zai karin kumallo ya karya da abincin da yake mai nauyi sosai da rana sai ya dan rage nauyi da daddare lokacin da mutum zai kwanta ko an fi so mutum ya ci abincin da suke ce masa soft haka abincin da ba shi da nauyi ina fata an fahimta amma ga mu sai muke akasawa muka tashi da safe sai mu sha koko da kosai da rana sai a samu shinkafa da wake ko wani abu a ce dare kuma sai a ci tuwo kuma wani yana gabacin tuwo yana wanke hannu sai zai je kwanta to wannan illa ce dan uwa suka ce alal aqalla idan ka ci abinci kafin ka kwanta kai taku 40 kai tafiya alal aqalla taku 40 ko kuma ka dan yi tsalle-tsalle ko dake wani abin da zai dan motsa jikinka abincin ya ƙara ne dan abin da zai kai amma kwanciya da mutum zai kwanta ya bacci da zara ya ci abinci wannan illa ce to kun ga addinin musulunci yana zama da abubuwan da hatta a lafiyance za su amfana da kai ba wai addinin sa kadai ba isa duk abin da gaji an ce Allah subhanahu wataala ko manzon sa kira da abinci tsara tabbata a gare shi sun yi umarni da shi kai akwai alkhairi a cikin sa wallahi haka ne duk abin da gaji an ce sun ce a bari to ka bari dan uwa wannan shine yafi alkhairi a tsara da kai idan bai cutar da kai a lafiya ka bai cutar da kai a addininka Allah subhanahu wataala ya samu dace باب استحباب الاكل بثلاث اصابع باب da zai bayani gaba da mustahabbi ne cin abinci da an yatsu guda uku an yatsu guda uku da ake nufi su ne da al-wusta da sababa da ibahama an gane waɗannan haka wannan shine al-wusta wannan shine as-sababa wannan shine ibahama haka to da su ake cin abinci to mustahabi ne ka ci abinci kamar yadda zamu zo mu ji bayani akan haka insha Allah ta'ala da su wastihbab la'iqil asabi haka nan mustahabi ne
idan ka gama cin abinci ka sa hannayenka a baki ka sube kayanka shi ma mustahabi ne wato duk lokacin da aka ce mustahabi ɗan uwa ku fahimta shine ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarikihi an fahimta yawa ma yusabu ala fi'lihi za a samu lada idan an aikata shi amma wala yu'aqabu ala tarkihi ko tarikihi babu uquba ga wanda ya bashi ko kuma babu uquba ga barinsa ma'ana duk abin da aka ce maka mustahabi ne idan kai shi akwai lada wanda kuwa duk abin da muke wakili duk abin da muke fata shine mai aikin da zai kusanta maka Allah madaukakin sani to idan ka gama cin abinci ka sanya hannunka a cikin baki ka sube shi wannan kai wani abu da san da Allah zai baka ladan sunna ina fata an fahimta kaga nan an gayu masu cin abinci da cokali kenan ba ku da wannan sunna kenan dan ya tsoke bayani zamu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala wa karahati masfiha da kuma makaruhi ne idan ka gama cin abincin ka samu wani tsumma ka goge hannunka ko kuma ka sa ruwa ka wanke ka ban kai me qabla la'iqaha kafin ka sube shi wastihbab la'iqil qas'ati da kuma har yanzu dai mustahabi ne ita kanta ƙwaryar ko kwanan ko robar da ka ci abinci ita ma ka sube ta mustahabi ne aka samu lada insha Allah ta'ala wa akhdhi al-luqmati allati tasqutu minhu da kuma daukar loman da ta fada daga cikin abincin da kake ci kana cikin cin abinci sai loma ta kubuce daga nan ga ta fada kasa to kaka bata ba ko kayarka goge ta ci kayarka haka addini ya tsara mana wa akliha da kuma cin ita wannan loman da ta fadi wa jawazi mas'iha ba'da al-la'iqi da kuma halaccin goge da kuma halaccin goge hannayenka da kace abinci da su ba'da al-la'iqi bayan ka sube su bisa'idi da nan dantsanka nan ya sunan nan sai dan tsego yawa to dan dan hannunka ma'ana ka sa nan ina da ka goge in baka samu ruwan da zaka wanke wal qadami da kafafuwanka wa ghairihi ma da wanin su wato wani zai ce an zo da wasu abubuwa na abin nan wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam azan Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku yace abinci fala yamsah asabi'ahu kada ya goge ɗan yatsunsa hatta yal'aqaha har sai ya sube su awyul iqaha ko kuma an sube masa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaita an gane bambanci wannan yal'aqaha hatta yal'aqaha sai shi ya sanya hannayensa a baki ya sube shi da kansa awyul iqaha ko kuma a sanya masa hannayen nasa a baki a sube masa abinda malamai suka ce shine ko dai kai a karan kanka ka sube ɗan yatsunka ko kuma idan mutum yana da mata babu laifi sai ta sube masa tunda akwai kusanci da zai sa mace ba ta jin kyaman mijinta ta yi sube masa hannayensa in dai akwai soyayya tsakanin su ba haka bane saboda haka sai mutum ya ba matarsa ɗan yatsunsa ko kuma ita ta bashi nata sai ya sube mata wannan babu laifi insha Allah ta'ala haka manzon Allah ya ce ko kuma ƴaƴanka ma alal aqalla duk za su iya saboda haka ko dai ka sube ko kuma a sube maka kaga an kai kadai ne sai dai ka sube kayanka da kanka ko ba haka bane yawa ko kuma ko biyu ne alhamdulillah kaga ka samu wata sunna ka sube kayanka kuma an sube maka yawa shi kuma wancan an sube masa shi kadai zai sube kayansa to malamai suka ce mustahabi ne idan mutum ya gama cin abinci ya sube hannayensa to kun ga anan wajen akwai abubuwa guda biyu na farko shi kansa cin abincin galibi yanzu abincin da muke ci dukkan da haka muke galibi ba kowa yake sa hannu ya ci abinci ba in dai ba abincin da ya shafi ko abin da ya kamata ba amma galibi da muke cin abinci da cokali galibi cin abinci da cokali kuma ɗabi'a ce da aka samu ta daga wajen turawa da sauran saboda sun ba su farauta da wani addini kamar yadda na mana bayani wancan karan idan za a ci abinci sai ga an aje cokula kala-kala ga wannan kala da sauransu babu ruwansu ma da wani sa hannu a cikin abin da ya kamata ka ga cokula ne kala-kala
to irin wannan dabi'un galibi su suke burge mu da wasu daga cikin mu da suke gani kamar yin irin wannan abubuwa ci baya ne yanzu ka je gaban wani ka ci abinci da hannu ka sada hannunka wallahi dana ga mutuncin ka Allah kuwa ya dauke ka ku je wani babban hotel ko restaurant da ake ganin girman su a gari kawai da an je kana da ka kan me da wadannan cokuran gefe ka saka ka juya ka dago ka rike shi in ka gama ka sa ninka ka sade sai dai ka nemi shi ka rasa wallahi ko ka bada shi to me da irin wannan shi abin da yake gani wannan din shine cinyewa shine barnanci mu kuma musulmi abin da muke gani duk abin da yazo daga Allah da manzansa shine barnanci shine cinyewa ko da ya saba turan yamma to rasul galibi sukan yi abubuwan su ne wasu al'ada su wasu addini su wasu kuma sukan yi ne kawai domin mai sabawa namu al'addinin gaba daya to amma wayanil asaf sai ga irin wannan abubuwan wai shi suke burge mu su suke kayatar da mu babban burge mutum kaga wai yana cin abinci da cokali yana gayu da sauransu ka sa hannu ka ci dan uwa idan ka gama kuma ka sade hannunka ko a gaban waye saka ji shakka ka sade kayanka kai sunna ta Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yake cewa ya samu labari da wani daga wajen likitoci cewa sade hannu yana da wata fa'ida ta musamman yake cewa waɗannan al'anamil din anamil su ne sama in yatsu idan mutum ya sade su akwai wasu ifrazat wasu sanadari da suke fitarwa waɗanda suke taimakawa wajen narkar da abinci Allah ya san fahimta wanda babu abin ba inda aka samu irin nasara daren sai akan in yatsinka sai binciken likitanci ya tabbatar da haka lokacin da kake sade hannayenka haka to wannan sinadaran suna fita suna shiga cikin cikinka wanda su za su taimaka wa abincin da kace saurin narkewa wanda rashin narkewa abinci da rushi kuma illa ne ina fata an gane to kun ga a matsayin mu na musulmi ko akwai wannan ko babu tunda shari'a ta ce mu ya kamata ni kawai akwai abin da zai taimaka wa alaikum salam dam yawa yake cewa yanzu misali abincin da ka sa wa hannu da abincin da ka sa wa cokali wanda ka sa wa hannu yafi sauran lalacewa sama da wanda ka sa wa cokali an fahimta kuwa yanzu ko miya ce a kawo ta za a ce ka sa mata hannu za ta ne lalace amma ka sa mata cokali ba sai ta kwana ba ta yi kuma ba saboda akwai wannan sinadarin a cikin hannun mutum yana taimaka mutum wajen narkar da abu kun ga wani sirri kenan na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda babu wanda isa ya kewaye shi da sani saboda haka ina gani yan uwa babban abin da ya kamata shi ne duk abin da kaji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ka aikata shi kuma lokacin da kake aikata shi dan uwa kada ka ji kunya kada ka ji nauyi ka ji wani abu kake na kayatarwa na burgewa shi ne babban abin da ya kamata amma galibi muna yin abubuwan da sai barin kaji ayi kamar akau gazawa a ciki kana cin abinci da hannu ko kana sada wata garin kaji ayi ai suna kawai suna kallon ka suna kallon ka baka cinye ba to babban shine abin da yake kashe amma kai abin bi tabajjud ka rinka ji kai wani abu na bajinta me yasa akwai abin bajinta da yabin sunna annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ne mu dai a zamanin musulmi babu to ba abin da ya kamata kenan yan uwa muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi wa an ka'ab bin malik radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Abu Dan Malik radi Allah ta'ala tabbata a gare shi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya akulu bi talafi asabi' yana cin abinci da in yatsu guda uku fa idza faraga idan ya gama cin abincin la'iqaha sai ya sube wadannan in yatsu guda uku nashi da ya ci abinci rawahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi malami suka ce a sunna ne mutum ya ci abinci da an yatsu guda uku amma sai yayi la'akari da wancan lokaci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi galibi abincin da yake cin shi da an yatsu guda uku abinci ne da yake mai kwaya kwaya misali gurasa dabino da abubuwan da suke dangi su to shi yasa sai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi san an yatsu guda nawa guda uku dan ka gane cewa cin abinci ne da babu jalama a cikin sa idan dabino ne ko gurasa ce idan ka sa ai baka ebo da yawa ba haka ne sama da kai ne ka dumbuza ninka gaba daya idan ka zura hannunka ka dauko guda ɗaya baka sa a bakinka abinda ake bukata ke to amma kun ga kamar mu galibin abincin mu galibi abinci ne da yake ne ba irin wancan nau'i na abinci ba shinkafa ce ko dambu ko abin da yake kama da haka kaga yanzu idan ka ce ana cin shinkafa a cikin taro zaka sa an yatsu guda uku to za a yi ba kai wannan kwarai da gaske kwarai da gaske zaka wayi gari ka leka cikin kwanan nan ka ga babu komai baka koshi ba to da ka sai ka sanya an yatsunka guda biyar sai ka ci babu laifi insha Allah ta'ala amma idan ka samu irin wancan abincin mai guda uku mai guda guda ko mai kwaya kwaya to babu laifi sai ka dabbaka wacce sunna sai ka sanya ɗinka guda uku sai ka ci dai wannan shine abin da ya kamata yin uwa ina fata an fahimta yawa Allah ya samu dace dan ya kamata mun kafa mutu abubuwa yadda su wanda hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya fitar da shi wa an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga jabir bin abdullahi radiyallahu Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzon Allah tsira da abinci ya ƙara tabbata a gare shi amara bi la'qil asabi yayi umarni da sibe ɗan yatsu idan an gama cin abinci wasahfati da kuma kwanan da aka ci abincin a cikinsa wa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mana jumla ta'aliliya dan ya nuna mana meye dalilin da yasa yace ayi waɗannan abubuwan guda biyu sai yace innakum la tadaruna fi ayi ta'amikumul baraka saboda ba ku sani ba a cikin wanne albarka take daga cikin abincin nan abin nufi shine abincin da ka bari a cikin kwano ragowar wanda ba a cinye ba a shiɗe ba anan albarka take ko kuma wanda ya saura akan yan yatsunka baka sani ba ina fata an fahimta to kaga idan ka shiɗe yan yatsunka ka shiɗe kwano duk kai me ka gama da albarka kenan ina fata an fahimta yawa to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda baka sani ba a wanne daga cikin amincin naka da ka bari albarka take na cikin kwano ne da baka shiɗe ba ko kuma na yan yatsunka ne da ka bari ka je ka wanke da albarka na kwano ne da aka je aka wanke an wanke da albarka amma idan ka dabbaka wannan sunna sai ka sibi yan yatsinka sannan shi ma kwanan sai ka katse shi ka cinye abin da yake ciki shikenan insha Allah ta'ala dukka ma mai albarkar gaba daya wannan dukkanin su mustahabi ne idan mutum zai samu lada idan ko baka yi ba shikenan baka da laifi amma ka bar sunna ina fata an fahimta yawa saboda haka idan mutum bai ba kada ka zarge shi ka ce kana cin abinci ba ka sibi kwano kai laifi ba laifi bane sai dai me mutum ya bar abin da ya dace ya bar abin da yake idan da zai yi hakan shine abin da yafi insha Allah ta'ala wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya rawaito shi wa anhu an karbo wannan hadisi shi ma daga Jabir dan Abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza waqa'at luqmatu ahadikum idan lomar ɗaya daga cikin ku ta faɗi kana cikin cin abinci sai lomar ka ta kubuce daga hannunka sai ta faɗi ƙasa zaka batta ne ka ce rabai ɗan ƙasa ne ba daidai bane sai annabi ya ce falyakhudha kai da kake cin abincin sai ka ɗauki kayarka falyumti ma kana biha min adhan sai ka share ka goge abin da ya shafe ta na ƙazanta ko ƴar ƙura da ta shafe ta sai ka share shi kada ka ci ta da wannan daudar dan addini baya tilasta mutum yayi abin da bashi da dama ko kuma abin da zai cutar da shi sai zaka duk abin da kaga ta ebo na dauda sai ka share shi ka goge shi tsaf wal ya akul hasan sai ka mai ita bakin ka ci sai annabi ya ce wala ya da hali shaytani kada mutum ya bar wannan lomar da ta fadi ga shaytani to kun ga wannan abin da kin na mana cewa idan kana cin abinci lomar ka ta fadi sai ka batta wa ka bawo kenan shaytan ka bawo shaytan zamu zo makaranta hadisi na gaba daga wannan sai shi annabi ya ce shaytan yana halartowa mutane a dukkanin al'amuran komai da komai da ka sani idan mutum zai ci abinci shaytan yana zuwa idan ka fito kasuwa shaytan yana zuwa idan komai da ka sani naka shaytan yana zuwa sai annabi ya ce ta cin abincin ɗaya daga cikin ku shaytan yana zuwa to abin da yake faruwa shine da zarar zaka ci abinci sai kai bismillah to alhamdulillah ka haramta wa shaytan wannan abincin naka da ke cikin kwano ina fata an gane da zarar ka ce bismillah to shaytan babu rabansa a cikin wannan abincin naka so zaka sai ka rinka cin abinci kana cin abincin ka kai kadai ba tare da shaytani ba ko kuma ku adadin da kuke cin abinci to ana cikin cin abinci shaytan yana hilata ku ba fa tafiya yi ba yana nan yana hilata ku yana hilata ku wannan lokacin ma ya dan tanku ba ɗaya daga cikin ku sai abincin ya fadi idan abincin ya fadi wannan ba karamta masa ba na kasani ina fata an gane na ƙasa ne wannan baka haramta masa ba idan ka bari zai dauka shi to sai ka ƙara dauce wannan abincin da yake na ƙasa sai ka goge sai ka cinye mu shadan zai ci kenan an gane to amma idan ka batta shedan baba ka da babban maki inna shaytana lakum aduun fatakhidhuhu aduwa to sai dai kuma abin mamaki sai gashi kana gina makinka kana bashi abinci yana ci yana koshi yana kuma zuwa ya yake ka kamar yadda ka sani shedan yana cin abinci yana shan abin sha yana bukatar abinci yakan ji yunwa haka ko mutum ne in yana jin yunwa yana samun karshe shi da kaza kaza inda dai abubuwa babu to kan yunwatar da shi ka yunwatar da shi ka hana shi cin abincinka ta yaya kayi bismillah a cin abincinka kayi bismillah a sha abin shanka idan kana cikin cin abinci sai lokacin ka ta kwace dauki kayar ka goge ka ci gaba da cin kayan ka shikenan kawai shedan abin da baya bukata ko da yaushe yan uwa abin da ake bukata shine ka dubi shedan me ya baya so kai ya kasance wannan abin shine ban abin shanka kullun ka rinka kallo me ya shedan baya so kai kuma wannan ya kasance shine babban abin da kake bukata a rayuwarka wannan shine babban abin da ko da yaushe mumini musulmi yake kallo amma ne kasance kuna tarayya da shedan akan san wani abu to shikenan kuma mutum ya shiga wani hali Allah madaukakin sarki ya datar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la yamsah yadahu kada mutum ya goge hannunsa idan ya ci abinci bil mindili da hankici ko da wani abin goge hannu hatta yalqa asabi'ahu har sai mutum ya sabe hannayensa fa innahu saboda bai sani ba la yadani fi ayi ta'amihi baraka saboda shi bai san cewa a wanne albarka take daga cikin abincin nasa ba na hannunsa ko kuma na kwanan da ya bari shi ma wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa anhu wannan hadisi dai hayyan an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi radda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace inna ash-shaytana haqiqa shaydan yahburu ahadukum yana halarto wa ɗaya daga cikin ku inda kulli shay'in a komai nasa duk wani abin da ka san kana yi shaydan yana zuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba shi wannan damar wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idu haka Allah ya ce wa sharikuhum fil amwali wal auladi shaydan yayi musharaka yayi tarayya da mutane a cikin ƴaƴansu a cikin dukiyarsu duk wani abu naka shaydan yana zuwa sai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace min sha'ani daga cikin sha'anin mutum hatta yahburahu inda ta'amihi har shaydan ya kallalla ko ya zo mutum lokacin da zai ci abinci fa idza saqatat luqmatu ahadikum to duk lokacin da lomar ɗayan daga cikin ku ta ba yayin da yake cin abinci falyakhudha ya dauke ta falyumima kana biha min adan ya share ko ya goge abin da ya shafi wannan lomar tasa na kazanta ko datti thumma liyakulha sannan sai ya ci wannan lomar tashi da ya gyara wala yad'a halish shaytani kada ya bawa shaydan wannan lomar tasa fa idza faraga idan kuma ya gama cin abincin nasa falyalaq asabi'ahu to ya sibe ɗan yatsinsa fa innahu la yadri fi ayi ta'amihi albaraka saboda bai sani ba a wanne ne daga cikin abincinsa albarka take rawahu muslim wannan hadis Imam Muslim ya fitar da shi wa an Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza akala ta'aman idan ya ci abinci la'iqa asabi'ahu thalatha yakan sibe ɗan yatsunan nasa guda uku da muka bayyana da yana cin abinci da su wa qala sai ya ce idza saqatat luqmatu ahadikum idan loma ɗaya daga cikin ku ta faɗi falyakhudha ya ɗauki wannan loma walyumti anha al-adha ya goge mata dattin da ya shafe ta walyakulha sannan sai ya ce wala yad'aha lish-shaytani kada ya bar wannan loma tasa ga makiyinsa shaydan wa amarana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yana umartan mu an nasluta al-qas'ata da mukatse kwano ko roba ko akushin da muka ci abinci a cikin sa shine mutum ya sanya hannunsa haka ya rinka katsewa da ake cewa da wasu ko yawwa
وقال يتي إنكم لا تذرون في أي طعامكم البركة سمد أين قتكمكم بيسان والنين قتكم أبن سيس البركة تكبا رواه مسلم إمام مسلم رويته وأنها ديسي dukkan wannan hadisi dukkan nasi idan muka duba zaku ga suna karantar da mu abubuwa guda ɗaya kamar da muke bayanin su a sama shi sa muka tattare su muka karanta su a lokaci guda hadisi na ƙarshe wanda aka samu dakata insha Allah ta'ala wa an sa'id ibn al-harith an karbo daga sa'id dan harith annahu sa'ala jabiran radiyallahu anhu cewa ya tambayi jabir dan abdullahi da Allah ta'ala tabbata a gare shi anil wudu'i mimma massatil nari ya tambaye shi game da yin alwala daga abin da wuta ta shafa menene hukuncin mutum yayin alwala idan ya ci abin da wuta ta shafe shi abin da ake nufi da abin da wuta ta shafe shi shine duk abin da aka dafa shi an gane duk abin da wuta ta shafe shi ta taba shi ya zama mimma ya zama mimma masatin nar daga cikin abin da wuta ta shafe shi yawa to sai tambaye Jabir menene hukuncin haka fa qala sai Jabir yace la ai al'amarin ba haka yake ba qad kunna zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zamanin annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi la najidu mithla zalika ta'am ai ba ma samu ma irin waɗannan abinciccikan galibi abinciccikan da ake dafa fasu ake dafa su haka ba mun fiye samu su ba galibi abincin ma wancan lokaci da bino ne abincin da ake dafa shi kadan ake samu sa yace illa qalilan sai dan kadan muka samu irin wannan abinciccikan فإذا نحن وجدنا ويتي idan muka sami irin wannan abincin da ake dafawa a gari ya bude aka samu aka ci lam yakul lana manadilu illa akuffana yace to a lokacin bamu da yake da suna hankici hankicocin da muke goge hannayen mu da su idan mun gama cin abinci sai dai me sai dai akuffana sai dai tafukan hannayen mu idan muka ci ma da hannayen ma kawai sai mu goggoge haka ina fata an fahimta yawa wasawa'idana da kuma nan dantsan nan muke samu goge abin da muka ci a dashi wa qadamana da kuma kafafuwan thumma nusalli sannan mu je mu salla wala natawaddu ba tare da mun yi alwala ba wannan hadisi rahul bukhari bukhari ne rawaito wannan hadisi wato ƴan uwa wannan matsala ce da malamai suka tattauna kuma suka yi sabani akan ta shin menene hukuncin yin alwala game da duk abin da wuta ta shafe shi farkon addinin musulunci kamar yadda hadisi yake a cikin sahihi muslim manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da sabon sa tawabbu mimma masatil nar ku yi alwala daga dukkan abin da wuta ta shafe shi haka al'amarin yake annabi ya musu umarni da duk abin da mutum ya ci in dai har an dafa shi ko an soya shi ko an gasa shi to sai ya yi alwala shine ka'ida to daga baya kuma sai aka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an gasa wata akuya ko tinkiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rike wuka a hannunsa yana yankar naman akuyan nan yana ci yana yanka yana ci kawai sai an yi kiran sallah marwacin hadisin ya ce sai annabi ya jefar da wannan wukar sai ya tafi masallaci ya je sallah ba tare da ya saki alwala ba ina fata an fahimta to kun ga can ya ce ayi nan kuma me ya je yayi ba tare da yayi me ba yayi sannan kuma ga wannan hadisi na Anas dan Malik shi ma kuma na Sa'id ibn al-Harith ya ba mu labari cewa a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sukan ci abinci da aka dafa su je masallaci su sallah ba tare da sun yi ba a tare da sun yi alwala ba kai ko kurkure bakin su ma ba sai kamar yadda wasu suke idan wani idan ya alwala sai in ya ci abu sai ya ce bare kurkure bakin sa to kun ji ya ce shi su abincin ma da suka ci haka ma suka kawo suka goggoge a jikin sa haka suka je suka yi sallah ko shine sai malamai suke sabani al-khulafa'ur rashiduna guda hudu da wasu daga cikin manyan sahabbai da malaman mazhabobi guda hudu dukkanin su sun tafi akan ra'ayin cewa ba a saki alwala ga dukkanin abin da wuta ta ci duk abin da wuta ta shafe shi ba za a saki alwala ba dan kanci shi to amma wasu daga cikin malamai kamar al-hasan al-basri da malaman zahiriya dukkanin su da wasu daga cikin sabai yan tsirari su ma sun tafi akan cewa sai an saki alwala ina fatan fahimta wasu daga cikin malamai suka ce a za a yi tafsilin abin akwai hadisi yake bata aka tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin hadisi ne ingantacce ya rasulullahi za mu saki alwala idan muka ci naman akuya sai manzo Allah ya ce in shi ita in kaso ba za mu saki alwala idan muka ci naman raqumi sai manzo Allah ya ce na'am eh na fatan gane to sai malami suka ce idan mutun naman raqumi ya ci zai saki alwala har yanzu kun tana nan sabit muhkam sabit ina fatan fahimta in naman raqumi mutun ya ci sai ya saki alwala amma duk abin da ba naman raqumi ba mutum bazai saki alwala ba tare da cewa kamar yadda ne mana bayani wasu daga cikin malamai suna gani cewa ko naman ma mai mutum ya ci bazai saki alwala ba amma dai gaskiya wasu daga cikin malamai sun karfafa wannan hadisi da aka tambaye annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi cin naman raqumi sai sai ya saki kun wancan da yake ba dole bane sai ya ce me in shi ita shi sa kamar shaykhul islam bai tayyani yake cewa malaman da suke cewa wancan hadisi na farko an shafe shi da wannan na biyu ma'ana wanda yace ku saki alwala ku yi alwala idan kuka ci abin da wuta ta shafe shi sai suka ce wannan hadisin an shafe shi da hadisin da annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ci nama ya je sallah bai me ba bai saki alwala ba sai ce a hadisin wani bai shafe wani ba sai dai abin da ya faru shine abin da yake nunawa idan mutum ya ci wani abu da wuta ta shafe shi mustahabbi ne saki alwala shine abin da hadisi yake nuna an gane idan da yake ci abu kaje kai sallah ka baka saki alwala ba sallah ka tayi babu komai amma idan kaje ka saki ba suka ce kai daidai kai mustahabbi ina fata an fahimta maganu ne na malamai da dama da suka tattauna akan sa wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq ina gani kuma ne kamata malaka ta sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.